Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25. Kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci a wannan shiri na musamman. Da ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar daga nan Abuja don ci gaba da fuskantar kalubale da muke yi daga helkafarmu a birnin Washington DC, gundumar Columbia. Shirin ya kunshi rahoto daga Kaduna na yadda jihar ke sauya matakan yaki da coronavirus, inda da magaran ko iyaye ke nuna damuwa da yadda yara ke zaune a gida. A arewa maso gabar, ‘yan kasuwa sun koka kan kalubale. A Plateau kuma al'umma na kokawa ne kan karancin ruwa. Dukan waɗannan da shiri kan yanayi da muhalli da sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru za su zo muku bayan labaran duniya.
India da Faransa da Najeriya na daga cikin ƙasashe da dama waɗanda shugabannin su suka tsawaita dokar hana fita da zumar daƙile yaduwar shumar cutar nan ta coronavirus inkiya COVID-19, yayin da adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar a duniya ke dosar miliyan 2. Ganin yawan waɗanda suka kamu da cutar a ƙasarsa ya kai kusan 11,000, Prime Minister India Narendra Modi ya yi shela jiya Talata cewa dokar hana fita a faɗin ƙasar za ta yi aiki har zuwa ranar 3 ga watan Mayu. Shi kuwa shugaba Emmanuel Macron na ƙasar Faransa ya yi jawabi ne da kusan tsakar daren ranar Litini, inda ya ce umarni na hana fita zai ci gaba da aiki zuwa ranar 11 ga watan Mayu, lokacin da hukumomi za su fara buɗe makarantu. A ainihin kasar Faransa da kuma yankuna mallakin kasar da ke waje, al'amarin na da matukar sarƙaƙiya, kuma har zuwa yanzu ba iya shawo kan annobar ba. Saboda haka dole mu ci gaba da bayar da himma da kuma kafa dokoki, gwargwadon mutunta dokokin, gwargwadon yawan waɗanda za su ceto, a cewar sa. Sanata mai wakiltar jihar New York ta Amurka Chuck Schumer da 'yar majalisar wakilai Alexandria Ocasio-Cortez jiya Talata sun yi kira ga gwamnatin tarayyar Amurka da ta samar da kuɗi don taimaka ma masu hidimar jana'iza da busu a faɗin jihar ta New York. A wani taron manema labarai da suka kira a gundumar su Ocasio-Cortez da ke yankin Queensborough na cikin birnin na New York, 'yan majalisar dokokin Amurka ɗin biyu sun ce idan aka samar da kuɗin daga lalitar hukumar bayar da agajin gaggawa ta FEMA zai taimaka ma masu ƙaramin ƙarfi da kuma al'ummomin da ba turawa ba wajen binne 'yan uwansu da suka mutu sanadiyar cutar COVID-19. Sun kafa hujja da cewa New York, musamman ma gundumar su Ocasio-Cortez da ke Queens da Bronx, su ne turmin tsakar gida shalugudan coronavirus. Schumer, wanda shine shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawan Amurka, ya lura cewa hukumar ta FEMA ta taimaka da kuɗin jana'iza bayan da wata mahaukaciyar guguwa ta ɓarraka wasu sassan New York ɗin a shekara ta 2012. Jiya Talata, tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana goyon bayansa ga tsohon mataimakinsa Joe Biden, mai takarar zama shugaban ƙasa, yana mai kiran Biden ɗin zaɓi macancanci na maye gurbin shugaba Donald Trump a zaɓen da za a yi a watan Nuwamba. Makomar ƙasarmu ta dogara kan wannan zaɓen, a cewar Obama. To amma ya ƙara da cewa ba fa abu ne mai sauƙi ba kayar da Trump, wanda ya yi galabar bazata a shekara ta 2016 kan tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton. Obama ya yi kira da Amurkawa da su ci gaba da abin da ya kira yin imanin cewa ta yiwu duniya ta kyautatu ta wajen bayar da goyon bayansu ga kwamitin yakin neman zaɓen Biden. Tsayawa kai da fata da shugaban Amurka Donald Trump ke yi cewa shi ke da abin da ya kira cikakken hurumi na kawo ƙarshen umarnin zama gida da kuma sake buɗe harkokin tattalin arzikin ƙasar na fuskantar tarjiya. Wannan shelar na nuna cewa zai maida kansa tamkar sarki, a cewar gwamnan New York Andrew Cuomo, ya ƙara da cewa ba fa za ta sauka ba. Yayin da yake zantawa da manema labarai jiya Talata, gwamnan ya bayyana cewa gyara ta 10 ta kundin tsarin mulkin Amurka ta fito ƙarara ta nuna cewa shugaban ƙasa bai da iko mara iyaka, saɓanin yadda Trump ya nuna a ranar da ta gabata a wani taron manema labarai a fadar White House. Jiya Talata ta kasance rana mai kyau ga kasuwannin hannayen jarin Amurka da ke Wall Street da birnin New York, inda dukkanin manyan kasuwannin hannayen jari suka nuna ƙwarin gwiwa sanadiyar irin labaran da aka ji kan cutar coronavirus. Kasuwar Dow Jones ta cilla da maki 559, wato karuwar kimanin kashi 2 cikin 100, ita kuma kasuwar S&P 500 ta karu da kashi 3 cikin 100, sannan Nasdaq ta zaburo da kashi 4 cikin 100. A kasuwannin Turai abin a surke yake jiya Talata, a London an ga wata ƙarar faduwa, a yayin da aka ga karuwar kashi 1 cikin 100 a Frankfurt na ƙasar Jamus da kuma birnin Paris na Faransa. A Asiya ma abin ya ɗan yi kyau jiya Talata, ma'aunin Nikkei na ƙasar Japan ya nuna karuwar kashi 3 cikin 100, a yayin da alƙaluma a Koriya ta Kudu da Austria da Shanghai kuma ke nuna kasuwannin sun tashi da karuwar kashi 1.5 zuwa 2 cikin 100. Alƙaluman Hong Kong na nuna karuwar kashi 1 cikin 100 zuwa lokacin tashi.
Madalla, gwamnatin jihar Kaduna na so yin matakan yaki da cutar coronavirus bayan sassauci ranakun Talata da Laraba don neman abinci, inda yanzu lamarin ya koma da rana kadai a ranakun biyu daga karfe 8 na safe zuwa 6 na yamma, da hakan ma ya shafi damar samun abinci ne da magunguna. A cikin wannan rahoto da Isa Lawal Ikara ya aika mana, kwamishinan tsaro da al'amuran cikin gida na jihar Kaduna Samuel Arwan ya faɗi dalili.
Domin har yanzu da muke wannan magana akwai mutanenmu da dama wanda suke ganin cewa wannan cutar kaman dai wani abu ne da wasa.
Yanzu a yanzu za mu iya cewa wannan zaman gidan yana haifar da dama ido.
Kwarai da gaske, inda an bari ana yawan zirga-zirga da sauransu, Allah kawai san halin da za mu shiga. Akalla in wani abun ya munana a kan abin da aka nuna mana, mutane kusan 57,000 da 'yan kai za su iya harbuwa da wannan ciwon a duk faɗin jihar Kaduna idan ba a tsaya an yi abin da ya kamata a yi ba.
Tuni dai wasu al'ummar jihar Kaduna da suka fita kasuwanni domin ganin sun ci moriyar waɗannan kwanaki suka fara kokawa da irin halin da suka tsinci kansu.
Sunana Lawal Abdullahi Fanjisu. A gaskiya mu dai tsakani da Allah bangaren hatsi da aka ce a buɗe kasuwa, a gaskiya mun samu wata damar da ma za a buɗe kasuwa, kasuwan ma ba a buɗe ba.
Sunana Zainab. Suna zuwa suna kwashe mutane kai abu ci bisu gani ba. Kuma wannan ai an ce masu kai abinci da masu magani ana so a gan su miya da kuma su kwashe mutane kaya.
Sunana Abdulrahman Mai Albasa wanda yake haira ga sabakin Dogo. An ce an saki doka. Kuma mun zo nan kawo to sun kwashe min tattasai buhu biyu, mun yi kwana shida mun budoka, yau an ba mu dama an ce mu fito, kuma mun fito suna kama mutane,
kulle mutane a gida domin gudun yaduwar cutar corona da kuma yiwuwar yunwa ta addabi marasa karfi cikin al'umma na cikin dalilan da masani akan harkokin tattalin arziki Dr. Ismail Muhammad an cauce ganin tsaka mai wuya ce kuma dole a zabi daya.
Matsalan wajibi ne a killace mutane a gida, saboda idan aka bari aka fito din akwai matsala. Shi wannan ba wai tattalin arziki ne shafa ba, rayuwar mutum zai shafa. Abu ne da idan ya shafi mutum cikin seconds ya dinga shafa jama'a kenan. A ƙarshe zama lafiya ba a samu ba, rayuwar ba a samu ba, ba a samu kwanciyar hankali ba, al'amura sun lalace. To in aka ci gaba da zama a gida din kuma ya kai wani lokaci shi kuma babu abinci. To dole haka dai za a yi addu'a a yi take risk, saboda gaba ɗaya rayuwar ita ai risk ne ko kuma in ce haɗari ne ake ɗauka. Sai dai kawai a yi take a auna a ga wanne ne zai fi. Idan muka kalla sai muga cewa shi fitowa din tunda akwai matakai da za a dauka, a dinga sauke hannu kuma a dan dinga nishin juna, to za a iya fitowa. A zo a samu dan abin da za a ci, a samu a dan ci gaba da rayuwa, saboda akwai yara a gida wanda da zarar ne ka sace ba samu an fito ba, to akwai matsala kuma rayuwar ba za ta yi.
Jihar Kaduna dai ita ce jihar farko a arewacin Najeriya da ta saka dokar hana zirga-zirgar da suka fara tafawa. Sai dai kuma duk da haka a makon jiya an sami wani mai gadi da aka ce ya dawo ne daga jihar Eko dauke da wannan cuta ta corona, kuma ma an ce mara lafiya ya ce shi kan bai san adadin mutanen da ya mu'amala da su ba, ba kuma zai iya gane motar da ya dawo Kaduna a cikin ta ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Adamu garan kuwa ta jamhuriyar Niger kamar abari ta zanta da iyayen yara ne da ke neman bakin zaren bitar karatun iyayensu bayan rufe lakwal wato makarantu kenan sakamakon coronavirus.
Rufe makarantu na da nasaba da matakai na kauce ma yaduwar cutar coronavirus, abinda ya kai dalibai komawa gida. Ko yaya iyaye suke ji da zaman yaran nasu a gida? Nana Amina wata uwa ce a nan da Magaranga, abinda take cewa
wannan mu corona ne mai addu'a Allah ubangiji ya yi mana ita, tunda ta maida mana iyali baya, amma duk da wannan da zaman su mu a gida asara ce, tunda wasu suna neman jarabawa. Dole ne ko sai dan dauki mataki yara su ka karatu a gida, da son samu ne a dauki mataki yaro ya tafi lakon daga kofa a dauka musu mataki su wanke hannuwansu, in yaso in fassarta su za a daidaita, in ɗaya a table ma aika musu baki baki ma a samu yaran su karatu sanda a zamanin wannan yaya yaro zai samu jarabawa duk ko ya zo lokacin shi ne na jarabawa karatun yake so sai dai a samu musu mataki su wanke hannunsu su samu ai karatu ya samu isfa saka tsakankanin kowa da kowa.
Shugwa Muhammad Mutari malaman makaranta ne shi da uwar gidansa suna yi wa yaran nasu bita ne don kar su manta irin abin da aka koya musu.
Zai kamar da ba su tafiya Islamiya tunda duka suna yin wannan karatun Islamiya da kuma na boko shine muke musu wannan tilawa a nan gida mun san yadda matakan koyar da kwalifin suke tunda ba a tafiya kenan sai mun kaɗan diddi ba mu ba su irin wannan da ake faɗi a yi tilawa ko kuma mu ba su irin exercise da ake faɗi a turance su yi kuma mu diba musu tunda ba mu ba su haka nan ba musamman masu wannan masu ɗan damai su bana a aji na ƙarshe suke kun ga dai yadda muke yi da su. In muka bar su manta za su shi yasa muke sa musu kaimi su rika yi kayan a tahi tunda ana yawa su rika rike wani abu kayan a komo a koma a jizuwa amma gaskiya ba da daɗi irin haka nan kin
iyaye na dagewa wajen biya ma yaran su kuɗin karatu saboda gobe kamar yadda madam Kenya Vivi ke cewa
abu ne da bai shahi ba kawo mu ce jin daɗi ina da yara dukkan su ma na kwalin biya ce suke ta kudi ke suke kuma yanzu duka ga ta zamna a gida kuma baya wannan ne ma muka samu muka biya ma yara na ta kurusu daga kwal a ce musu cika kudi ba baban saka ne ta kwama ya nemo kudi ya kawo muka je muka biya kuma mun biya abun bai yi sati ba ma da biya haka kuma koro ne yara ta miro su gida a yanzu ko shuru sai ba mu ji dadi ba gaskiya ga sanan ba wani abun da muke ko sai dai dan kama aikin gida dan kama mu ce su kai na su su dan karatu kawai shine abun da muke ma rasu yin gida kawai.
Dan ciwo kan wannan matsala na rashin karatu gwamnati ta dauki matakai na ba dalibai karatu a shafin sada zumunta na WhatsApp da kuma talabijin sai dai iyayen dalibai sun nuna fargaban su a bakin Muhammad Lawan Kulbali shugaban kungiyar iyayen dalibai a nan jihar ta Magaram.
Mu yanzu abin da muke tsoro ta wannan fannin sai da kayan aiki ko ne yaro sai yana da computer. Na biyu tsakanin malamin da dalibin za su gama a yanar gizo kuma sai da wata connection sai ya zamanto to wannan matsalar ita ce ke da wajen yaran na baya wanda su kuma daga tele za a ba su darasi a kauye a daji a nawo telen wane ne mai telen tukun wannan duk matsaloli ne wanda ya kamata a tantauna a san ya za a yi.
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
A gaishe ki Tamar Abari inda yanzu zamu shiga arewa maso gabashin Najeriya don jin yadda ƴan kasuwa ke kokawa kan rashin samun tallafi don yanda matakan hana yaduwar corona suka sanya su daina ciniki. Mataimakin shugaban haɗaɗɗiyar kungiyar ƴan kasuwar reshen arewa maso gabar Alhaji Muhammadu Ibrahim 86 ya shaida wakilinmu Ibrahim Abdulaziz cewa labarin tallafin kawai suke ji.
Abun ya shafe mu gaskiya ya raunana dukkan raunanawa na gefen yanayin harkan kasuwanci. Domin dama kasan yawancin mutane mu mafi yawa kashi kusan 75 cikin 100 masu karamin karfi da masu kasa kayayyaki ne ka duba duk kasuwanni mu za ka samu yawanci kasawa ake yi. So an rufe kayan an ce kowa ya zauna a gidan shi musamman wanda su kansu ba alaka yake da kayan abinci ba. Sun zauna kusan tsawon mako biyu ba wani abun da ke shiga kuma dama wani abincinsa da ɗan harkokinsa ɗin duka daga irin yadda fito ɗin ne. Yanin yadda aka ciniki na wannan ranar da zai samu na zai je ci.
A baya kafin ma a wasu jihohi shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana kansa za ta lafa musu wasu jihohin da aka kafa. Mun samu wannan tallafin farko ga kuma yanzu.
To a gaskiya a dai mu official ƴan kasuwa dai ga mu traders masu kasa kaya a kasuwannin mu a nan arewan nan. A duk mutum da muka yi a baya ma bai daɗe ba babu inda wani report da ya zo mana cewa gashi wani abu ya zo official musamman ya zo turo. Kungiyoyinmu na 'yan kasuwa yadda za a ba wa ainihin mutane da muke sani suna cikin wahalhalu da wannan abin shafa babu na taimakon sai dai labari da muke ji kawai akan suna bayarwa ko kuma za su bayar da suna shirin bayarwa ta wasu fannoni daban amma mu 'yan kasuwa dai 'yan kasuwa ta kamar gashi ne masu saye da sayarwa a kasuwanni wanda abin shafa gaskiya ba mu da wani rufuta kamar haka.
Kungiyoyi da kamfanin da sun tallafa misali irin fitattun irin su Dangote da wasu bankuna haka nan sun tallafa sun tuntube ku ko kuma akwai tallafi na ku samu su ma ta bangaren su kawai yanzu
su kungiyoyi manya-manya su Dangote da sauransu na sai mu ji suna taimakawa suna karawa federal government wasu suna ba wa gwamnatin tarayya wannan tallafi amma mu dai a gefenmu ban ce a duk wanda ka kirgan nan masu harin biliyon uku. Ban ci akwai da suka ba da shi musamman don shafi talaka ba su dai suna ba gwamnatin tarayya ne ta taimaka ta hanyoyin da take ganin take taimakawa ko ta hanyar wata kila so kayayyakin aiki da sauransu, amma dai irin za a samu relief materials da ake cewa mutane tunda sun zauna a gidajensu ba su da abin da za su ci yau balle gobe a ce ga wani abu yadda nake gani mun ake a wasu kasashe. Gaskiya mu da yan kasuwa babu wani abu da ya zo mana kamar haka.
Ana gazani kanta idan aka bari misali ko yan kasuwa ko koma harkan kasuwancin ko akwai cutanya da sansu haka kuma ga yadda cutar take, shin akwai matakai ne da ku yan kasuwa kuke dauka na yau in aka bar ku ku koma harkan kasuwancin ku kanta ku dauka domin a kaucewa yaduwarta a kasuwa?
Akwai matakai yawancin jihohin mu nan gaba ɗaya dukkan mutane an wayar musu da kai, sannan kuma yawanci kasuwannin mu da shugabannin kasuwannin mu in kana dubawa a cikin babban birnin Abuja nan da sauransu jihohin mu duka an yi abubuwa na wanke hannu in zaka shiga kasuwa da in zaka fita da wuraren zama na sana'a daban-daban a cikin kasuwan duka an yi wannan abu a dinga lura da wanke hannayen mutane, sannan a daina yawan hada hannaye, sannan a dinga amfani da wannan mai da ake kira sanin ne ko mai ake kira shi ne yawa sanitizer nan, to shi ma duka da yawanci yan kasuwan ma yanzu kowa na shi aljihunsa.
Masu sauraro kar ku shafa rahotannin nan, na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Abuja saboda kalubalen coronavirus da ya sanya rufe wasu sassa na headquarters mu a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan da wannan sabuwar waka yamma da Baucin kuma wato Jos. Jama'a na kokawa ne kan karancin ruwa a daidai lokacin da ake karkashin matakan hana yaduwar coronavirus. Wakiliyar mu Zainab Babaji ta yi kuma na wannan rahoto.
Biyo bayan dokar killace jama'a saboda rage yaduwar cutar coronavirus, wasu al'ummar jihar Plateau sun shiga halin ni'a su saboda rashin inda za su samu ruwa. Na zagaya wasu lungunan cikin garin Jos don jin yadda al'umma ke samun ruwa.
Sana Bere Joseph, rashin ruwa ma a can annan jantan Adamu shine babban matsalan da muke fama muna fuskanta.
To ina kuke samun ruwa?
Muna samun ruwa gun masu garuwa, to yanzu kuma da masu garuwa ba sa nan muna yakacin kokarin mu gan mun samu ruwa a gidaje ko rijiya haka.
Muhammad Bashir Abdullahi, mutumin ruwan da zai sha babu a gidansa, gurin da zai ci abinci babu, ruwa shine uwa uba a tafiya. Ba za ka yi wanka ba, tsaftan da ake so ka dinga ka wanke hannu jikinka ma kama da tuba ma hannunka kadai ba. Wannan ya dan dame mu ya damu kuma mutane.
Sunana Miss Esther Aloysius. Da wannan ruwan sai ne community ne sun hada kuɗi sun ga wahalar da muke sha. Shine sun hada kuɗi sun dan siya mana tank daya sun kawo raba mana nan wajen. Shi yasa kin ga mutane sun fita haka da yawa. Ko kadan ne mutum ya samu zai dan sosai ne nashi kafin mu bi Allah zai taimake mu samu wani.
Bayan jin korafe-korafen jama'a ne na samu shugaban karamar hukumar Jos ta Arewa Honorable Shehu Bala Usman dan jin ko mai gwamnati ke yi dan kyautata rayuwar jama'a.
Dama wannan wato mataki da gwamnati
gwamnati dauka ba abu bane mai dadi. Ita ma kanta gwamnati ba wai dadi take ji ba ta killace jama'a ta hana su zurga-zurga domin neman abin da za su ci. Amma ya zama dole wannan killacen saboda wato ainihin kiyaye rayuwa da kuma wannan batun maganar wannan virus wanda ya addabi duniya gabaki daya. Amma haka dai mukan ga mutane ayi hakuri a cigaba da hakuri. Alal hakika gaskiya ne batun maganar abinci ruwa to ramar hukumar Jos ta Arewa ta dan yi kokari samun da dan abin da za a ci da kuma ruwa domin ruwan nan tun jiya muke rarraba shi har kawo yau ana rarraba ruwa a inda ya dace kuma mukan dubi waje wanda ya kasance suna bukata kwarai ko wanda suna da boreholes din suna da pompon amma maybe lai yayi yawa ba za a iya tsayawa ba a diba to mukan dubi waje wanda kwata-kwata babu irin wannan dan daga baya sai mu zo mu dubi irin wannan waje hakan nan so haka ma abinci kama daga shekaran jiya waccan na umurci kan sulolin na dan abin da aka samu waje a dan rarraba kuma na basu kuma su rarraba wanda mudu ɗaya biyu yana da muhimmanci tazai tasiri a cikin rayuwarsu da iyalansu
shugaban karamar hukumar Jos ta Arewa kenan honorable Shehu Bala Usman waɗanda nazanta da su dai sun bayyana buƙatar gwamnati ta faɗaɗa hanyoyin samar da ababen da suka zame tilas a rayuwar jama'a wanda tun can ke rayuwar hannu baka hannu ƙwarya Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka kuke sauraro yanzu sai a gyara zama don sauraron shirin yanayi da muhalli da Aisha Mu'azu ke gabatarwa daga Washington
Jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka Aisha Mu'azu ce take muku maraba da kasancewa da shirin yanayi da muhalli a ƴan watannin nan duniya ta shiga rudani a sanadiyar matsalar coronavirus sai dai kuma a wani bangaren takaita zirga-zirgan ababen hawa da gudanar da ayyukan manyan kamfanoni ya sanya an samu dan ingancin yanayi wanda tuffa yau ba masana ke ta nuna bukatar da ke akwai na sararawa yanayi akan wannan ne muka karbi bakoncin dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka inda na masa tambaya game da irin darasan da ya kamata al'ummar duniya su koyi da su ai sauraro lafiya
wannan abu da ya faru tun daga watan Nuwamba ba karamin tashin hankali bane a duka duniya wanda ya taba kowanne bangare na al'amarin da ya shafi dan adam amma kuma wannan ba abun mamaki bane masana suna ta magana akan cewar ya kamata a dinga saurarawa muhalli cewar ana samun shi nauyi da yawa da ya fi karfin sa cewar dan adam yana sakaci da yadda yake al'amuran sa na rayuwa Aisha idan kin duba wannan al'amari da ya faru misali ya faru daga ita kasar Sin wato China wannan ba abun mamaki bane tsayanda sakamakon yanda kasar China take ci gaba wajen yanda ake samar da ayyukan rayuwa na fasaha ta ci gaba da aka samu saboda kere-kere da suke koda yaushe domin suna so su nuna duniya cewa sun samu ci gaba yanda muhalli ya tabu a kasar misali birnin sun kamar China shine koda yaushe suna zuke ruwan kuma suna wato takurawa muhallin fede inda duniya take iya dauka na tsarin rayuwa na yau da gobe tun shekaru misali 15 baya sukan yi wani abu da ake kira water harvest domin sun zuke ruwan saboda yanda suke ta zukar shi su yi abubuwa da dama na ta hanyar fasahar ci gaba da aka samu da kere-kere ba mun mamaki bane kuma idan an duba cewar duk yawancin kasashen da suka fi samu matsalar COVID-19 kasashen da suke da gurbataccen muhalli domin wannan abu ya shafi hanyar huhu ko kuma hanyar numfashi so idan ka duba iskar da suke shaka daman ta gurbata musamman kasa irin ta China da su biranen da suke an samu ci gaba da yawa akwai motoci akwai kuma manyan masana'antu so an fi samun saurin mutuwa kamar ko Amurka domin sun samu ci gaba daman can Amurka kun san cewa akwai matsaloli da dama da suka shafi huhu da numfashi saboda yawancin manya-manyan injina da manyan motoci da ake amfani da su wannan ya kamata ya zama izina ga dukkan duniya cewa shi Allah subhanahu wataala da yayyo duniyar nan yayyo ta domin a samu abin da ake kira balance ba za ka takura cewa ƙasa kai ta zukata ko kuma kana takura duk abin da ka samu ka ce sai ka karar da shi ba wannan ne yakan sa akan samu girgizar ƙasa aka samu aman dutse so duk wayannan abubuwan da Bature yake kira action and inaction na mutum yanda ake murda ita rayuwar kwata-kwata an takura wa dabbobi an takura wa tsirai da kuma wayanda suke halittu da suke cikin ruwa abubuwan da suke cikin ruwa yanzu kuna gani cewar zaka ga kifaye da kuma sauran dabbobi da suke karkashin cikin ruwa suna fitowa gefe suna rayuwar su inda suka saba da ba kamar yanda muka firgita su suka shiga cikin kullun rayuwar su tana cikin ruwa da kakan zo kaga kada a bakin kogi yana shan ruwa ko kuma yana shan iska amma aka kai gabar da sai dai a kodi shi suna cikin rayuwar cikin ruwa din ka duba misali Amazon can wajen Brazil dazukan nan tsakiye shi an fafe wanda kowa ya sani cewa daji yana da muhimmanci na samun abin da ake kira daidaito na balancing na ecosystem ba tare da tsawala ba da mutane sukan ce no ni ba zan iya rayuwa ba tare da kaza ba so amma wannan ba murna muke yi ba cewa ita wannan cuta ta zo amma dai tana nuna wa dan adam cewa ya kamata a rinka tsara ana duban bakin gatari idan kace duk abin da ka sa a gaba sai ka karar da shi kana yi wa kanka mugunta kuma kana yi wa wanda baka haifa ba mugunta Allah ya nuna mana cewa ita duniyar nan ita kanta tana da haƙƙi akan mu cewa a yi mata daidai
kuma sauraro abin da ya sa waka kenan cikin shirin na yau ku tara da mu a makon gobe a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma wata ta daidaita mana sauti Julie Lawrence Question ni Aisha Mu'azza nake muku sallama
Allah ya kai mu makon gobe don sabon shirin Awal Garba shigo ka kawo mana sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Zan fara sharhin jaridin namu na wannan makon ne da jaridar Le Quotidien ta kasar Kamaru. Anda farkon labarin ta ke nuna cewa gwamnatin kasar tana kara kaimi wajen yakar annobar cutar COVID-19 a fadin kasar. Jaridan The Post kuma ta kasar Kamaru ta hangoma da cewa jam'iyyar SDF ta jagoran yan adawan kasar Jamhuriyar Kamaru ni Jamhurundi wani hannun daman sa kuma dan majalisa a bangaren yan aware honorable Mba Ndem ya rasu sanadiyar wani karamin rashin lafiya jaridar Horizon kuma harsashe ta yi kan yadda gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ba ta kokari wajen inganta manyan kamfanoninta da kuma masana'antu mallakar gwamnatin kasar jaridar Le Jeune Enquêteur ta kasar Kamaru ta ce rikici yana neman ballewa a karamar hukumar Banjul dake jihar yamman kasar tunda shugaban karamar hukumar ya kwanta dama Mr. Foso Victor amma a halin yanzu dai jam'iyya mai mulkin kasar SDP ko CPDM wata ce uban ba jaridan economy kuma ta gulmuta mana cewa farashin danyen zinare ya yi mummunan faduwa a kauyen Bature dake jihar gabashin kasar jaridan Anoje ta kasar Kamaru ta labata mana cewa bukukuwan da gwamnatin kasar Kamaru take gudanarwa na ranar 20 ga watan Mayu zai sha ruwa domin yadda ake fama da cutar COVID-19 a fadin kasar baki daya jaridar Reality ta kasar Kamaru ta hangoma da cewa gwamnatin jihar Arewa mai nisa mijin Yawa Bakari ya ce yanzu kam yana shi takwabin yakar sauran burgudin maharan Boko Haram da ke kan iyaka da kasar Jamhuriyar Chad da kasar Najeriya da kuma Niger jaridar Emergence kuma ta yi mana bayani ne kan yadda mazauna a gidan yarin kasar Jamhuriyar Kamaru suka fara kartan kasa suka ce dole ne gwamnatin kasar ta duba lamarin lafiyar su tun kafin cutar COVID-19 ta shiga musu jaridan Cameroon Tribune kuma cewa ta yi gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta sanya doka ta baci ga dukkanin yan kasar na sanya hular rufe baki da hanci domin yakar cutar nan ta COVID-19 a fadin kasar duk dan kasar da aka kama shi baya sanye da wannan hular zai biya tarar jaka shida na sefon kudin Jamhuriyar Kamaru zamu kammala shin jaridun namu ne da jaridar Dusahel ta arewacin kasar anda ta gulmuta mana cewa maharan Boko Boko Haram tunda kasar Chadi suka fitattake su yanzu dai suna zama fararen su a jihar Arewa mai nisa anda take kan iyaka da kasar tarayyar Najeriya Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
Masu sauraro da aka muka kawo karshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan Abuja a sanadin matsaloli da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Nasiru Adamaili Kaya da na gabatar da shirin, nake muku fatan alheri. A huta lafiya.
Bonjour à toutes et à